Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 10725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voehausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma Press Alheri Abdu ce tare da Usman Kabara, muka sake shigowa domin gabatar da shirye-shiryen. A ci gaba da gabatar muku da shiri na musamman kan tunawa da cika shekaru 2 da sace 'yan matan Chibok bayan labaran duniya. Za mu waiwayi wakilinmu a jihar Adamawa wanda ya hira da waɗansu daga cikin iyayen. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa wanda yau ma yake tare da Honorable Abdullahi Jugunu. Baba Yakubu Makeri zai gabatar da sharhin jaridun ƙasar Ghana. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga kuma cikakkun labaran. A yayin da 'yan matan sakandaren Chibok da aka sace suke cika shekaru 2 cur a yau din nan ba amo ba labari, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tambayi Garba Shehu, kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, da cewa ko akwai wani shirin da gwamnatin suke yi na ganin ta inganta wannan yanki da ta'addanci ya ɗaiɗaita da kuma kare faruwar lamarin a nan gaba?
Akwai aikace-aikace da aka fara, kasan akwai musamman wani kwamiti da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa na shugaba Prime Minister Gordon Brown don bunƙasa ilimi musamman na mata. Akwai kuma kwamitoci namu na nan da suke gwamnati ta kafa wanda wannan gwamnati ta ɗora musu nauyin nemo kuɗi da yin gyare-gyare, wanda shugaban tsohon General Tiwa Danjuma da Ali Alhaji Alhaji da aka yi kwamiti. Yadda yake sai a takaice shi ne ana ta ƙoƙari, yanzu haka akwai yara da dama sun fi 2,400 da aka samu su daga cikin sansani na 'yan gudun hijira waɗanda gwamnati ke biya musu kuɗin makaranta, an saka su a kwalejin gwamnatin tarayya sun ci gaba da karatu. Da kuma injiniyoyi na sojojin Najeriya suna nan yanzu sun fara aiki na sake gina makarantu da aka rushe su a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Akwai kuma goyon baya da haɗin kai da ake samu daga kamar ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya, wato asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, da hukumar taimako da ba da goyon baya na Amerika, wato USAID. Wato ana ta ƙoƙarin bunƙasa ilimin nan ga yara. Makarantar ma babu ita a garin nasu. Akwai shiri na musamman wanda yake makarantar da littattafai na aiki da na koyon karatu, ana ƙunsa su a cikin jaka ko littafi ana raba su da yara. Wato kaga kamar ita makarantar ita take zuwa yaran nan waɗanda aka hana su muhalli ko kuma matsuguni, har Allah ya sa abubuwa su daidaita. Kuma ana ta ƙoƙari ta gina kamar katanga a wasu makarantu hankali a hankali don a tabbatar cewa masu mugun nufi ba za su iya samu suke tara su shige su sauƙi kamar yadda ake a baya ba.
Shugaban Misra Abdel Fattah El-Sisi ya fito ya kuma kare rudanin da ake ciki na cewa wasu tsibirai guda 2 ya dinka su ga Saudiya a jiya Laraba, sannan ya karyata cewa wasu jami'an su na sirri ne suka kashe dalibin nan dan asalin kasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talabijin don tabbatar wa Misrawa cewa ba mu bada kowane bangare na kasar mu ba, kuma ba haka abin yake ba. Ya kara da cewa bari ma ku ji maganar kai tsaye. Ya ce 'yan majalisar da kuka zaba su ne za su tattauna akan amincewa ko kuma a'a da wannan lamari. Gwamnatin Alkahira dai ta sanar da maidawa Saudiya wasu tsibiran da ke gabar tekun Maliya, Sanafir da Tiran zuwa kasar, wanda shi kuma LCC ya ce dama can wajen na Saudiyar ne wanda ta ba wa Masar kula da shi tun a shekarar 1950 bisa fargabar cewa za a samu mamayar Isra'ila a lokacin. Wasu 'yan kasar sun zargi shugaban da cewa ya sayar da wannan yankin na kasar Masar ne ga Saudiya kawai don neman taimakonta. Wani dan majalisa ya nemi tambayar LCC game da lamarin a lokacin taron manema labarai a gidan talabijin, sai shugaban ya katse masa hanzari da cewa ba wani wanda na ba wa damar yin wannan magana. A jiya Laraba, Amurka ta kalubalanci kasashen duniya da masu mulkin karfa-karfa da gallazawa mutane ta hanyar bude ido da yin barazana ga duk wani wanda zai iya zama barazana ga mulkin su. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce duk gwamnatin da ta murkushe mulkin siyasa to kuwa ta yi asarar mutuncinta a idan al'ummar ta. Sannan hakan yana bude duk wasu kafofin tashin hankali a kasashe mafi yawa a lokuta. Inda Kerry ya ce wani lokaci ma har da haifar da tsatsauran ra'ayi na ta'addanci. Sakataren ya faɗi haka ne a wajen jawabin taron bayyana rahoton ƙasa na shekarar 2015 game da ayyukan ƴancin bil'adama. Mataimakin magatakardar ma'aikatar siyasa, ƴancin bil'adama da ayyukan Amurka, Tom Malinowski, ya bayyana cewa wannan abu da aka gabatar na rahoto zai zama wata matashiya da yin amfani da ita wajen taimakon sojojin ƙasashen duniya akan harkar tsaro. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana cewa rundunar sojojin taron dangin da Amurka ke jagoranta na da manufar yaki da ta'addancin ISIS da kuma ci gabansa. Sannan rundunar ta yi duk wani tsarin da ya kamata don tsayawa akan wannan kuduri nata na kakkaɓe 'yan ta'addar. Obama ya ce a yau a ƙasashen Siriya da Iraki 'yan ISIS sun koma yakin kare kansu ne kawai saboda tattakar da sojojin taron dangin ƙasashe 66 da na Larabawa ke yi musu ta sama da ƙasa. Inda shugaban ya ce a ƙarƙashin jagoranci Amurka an kai harin dokoki ta sama fiye da sau 11,500 a inda ya hallaka mayakan da dama. Ya kara da cewa a kullum mayakan ISIS da ke Siriya da Iraki sai karewa suke yi, wanda aka kiyasta cewa lallai sojojin sa kan ta'addancin sun kai matakin ƙarshe na rage yawa, inda an aka yi la'akari da yawan su a shekaru biyu da suka gabata. Sannan ya ce yawan mayakan sun lura cewa suna kare nisanta daga samun nasara akan mayakan taron dangin, ji Obama. Ya faɗi haka ne a lokacin da yake ganawa da tawagar tsaro a shelfatar tsaro ta leken asiri ta CIA da kuma ta Pentagon.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla, bari mu faro takon daga jihar Adamawa, Najeriya, inda wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi mana hira da waɗansu iyayen 'yan matan Chibok da suka cika shekaru biyu yau a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Ga Ibrahim.
Mr. Ayuba Anderson da kuma Daniel Chuwar na ma cikin iyayen waɗannan 'yan mata da aka sace sun ko buƙaci 'yan Najeriya ne da su ma su taya su yin addu'o'i tare kuma da miƙa kukan su ga gwamnatin Najeriya.
Halin zaman jimami na abin da ya faru tun nan da shekara biyu din dai kawai ba mun zama wahala da kuma zaman tunanin yaran nan da har yanzu ba mu da wani abu kwakwara da za mu yi mai bayani a kai ba ta alkawarin nan ta ba mu daga hannun soji da gwamnati tun da.
Eh to muna so dama abinan gwamnati suka ta yi alkawari a za a samu a ba za a abin mai amina har yanzu ba wani abu an mai da shi ya zama siyasa. Ai muna siyasa ne yanayi da yammatanmu. To muna so a gaya ma gwamnati akan cewa idan siyasa ne suke yabna suna yi amfani da yammatanmu fine and good. Wani ma yana magana yanzu wani kuma zai ce kai ba amfani ma a neman yammatanci ba zai yi a faɗai. Mutum yammata fa wajen 300 da aka ɗoke a rana ɗaya kuma har yanzu ba abin da aka yi amma har wani zai bude baki ya yi magana akan iri wannan.
To ko me masana ke cewa ne game da wannan rana? Dr. Amoga Captain Namala, malami ne a Jami'ar Kimiyya da Fasaha ta Modibo Adamu da ke Yola.
A shawarwarin da wayansu suke kawowa cewa a musanya wannan yaran da mayakan Boko Haram da ko kuma ba da kudin fansa sannan a sako su, ina so in tabbatar da cewa gwamnati ta yi watsi da wannan bukatun domin wayannan bukatun ba yanzu ne aka fara ba. Tun gwamnatin da ta gabata an yi wayannan cacan kuma abun bai faru ba, saboda haka gwamnati ta ci gaba da abin da take yanzu har sai ta samu wannan yaran ba tare da wani sharuɗa ba.
Kamar Dr. Amoga Captain, shi ma wani masani a harkar tsaro a Najeriya, Dr. Bawa Abdullahi Wasu, ya ce fa dole ne ma a yi karatun ta natsu.
Zufa yaran nan sun zama yaran kowa ne a Najeriya, duk bakin mutum wanda ya isa uba ya ɗauka kacaukau 'ya'yansa ne aka yi musu wannan, don sabili da ba zancen kuma yaran iyayen yaran da aka ɗauka a Chibok. Kowane iyaye a Najeriya iyayen waɗannan yaran ne, kamar yadda waɗannan wanda suka haife su jikinsu yake sanyi, haka jikin kowane ɗan Najeriya zai yi sanyi. Don me? Domin za a samo su da an samo su abubuwa ne.
amma doctor ku ne masana haka tsaro a kasa da kasa, ya kuke ganin za a ciki waɗannan yara, wani hanyoyi kuke ganin zai kamata a bi?
Shugaban kasa ya maida ofishinsa Kacaukau ya zama ofishin da zai rika karɓan rahoto direct na suru akan yanayin inda ƴan matan nan suke. Wallahi tallahi ya sun wal Qur'anin hakim ba zan yi kafara ba idan aka yi haka, ba za a dauki sati uku hudu ba ba a samu ainihin inda yaran nan suke ba, don sabili da wasu a can kafin wannan lokacin suna so kar da wannan maganan ya kare, domin a yi ta kashe kuɗi ana zancen abu guda wanda kuma ba ganin biyar bukata za a yi ba.
Dr. Ba Abdullahi wasu kenan, kuma fata ma dai shine Allah sa a samu sa'ar gane waɗannan ƴan mata. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya.
Haka yake, har yanzu kuna tare da Sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Manyan kasar mu ko ya cancanta, ku sa baki a cikin tsafta, harkan tsaro ya inganta, rayuka suna ta salwanta, a taimaka a je a sulhunta, kar ƴan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta, kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. Tausaya Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Ta zama to uwa a gare mu, ta zama to uba. Ku tausaya za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da mata. Abinda lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata. Kowa a bashi aiki, kuma kowa ya kama aiki, sannan kula da haƙƙi, shugabanni kula da haƙƙi, talakawa kula da haƙƙi, sojoji kula da haƙƙi, ƴan sanda kula da haƙƙi.
Haka yake, yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro, barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Kafin mu waiwayi ci gaban hirar Honorable Abdullahi Jigunu, tsohon mai bawa gwamna shawara akan harkar nakasa a lokacin gwamnan jihar Kaduna na Madisambo, wanda muka faro da shi a makonni biyu da suka wuce. Bari mu ji hoɓɓasar da ministan lafiya na Najeriya yayi a cikin wannan rahoto na Nasiru Adamiyal Hikaya.
Gaskiya ina ganin ba daidai ne a riƙa ambatar kurame da mutane masu nakasar ji ba, don ya nuna tamkar ba za a iya samun musu magani ba. Ni ina gani ya fi dacewa a riƙa kiransu mutane masu ƙalubalen rashin ji. Ministan lafiya na Najeriya Professor Isaac Adewale yake magana a wani ƙwarya-ƙwaryan taro da wasu yara kurame a ofishinsa ƙarƙashin wata ƙungiya daga Kano da ke aikin tallafa wa kurame. Ministan ya buƙaci jami'an ƙungiyar su rubuta duk buƙatun irin waɗannan yara, don zai kafa wani kwamiti a ma'aikatar lafiyar da zai riƙa duba lamuran kuramen don tallafa musu. Ɗaya daga kuramin kenan Adamu Ibrahim yake amsar magani, inda take mahaifiyarsa Hajiya Aisha da ta rako shi ta bada labarin kalubalen.
Yana fuskantar matsalar gaba ɗaya, baya ji sannan kuma baya magana. Mun shiga mun kafa kungiya har muka samu dokta, aka je Katsina aka auna musu kunna. To yanzu zalin da ake ciki, doktan ya ce idan musu aka yi musu wani aikin na cochlear implant aka dasa musu dudan kunne, za su iya ji kuma za a koya musu magana.
Ibrahim Garba shine shugaban kungiyar tallafawa kuramin.
Kamar da jihar Kano suka kawo ɗauki, suka riskin ne din yaran a gano wanda suke bukata irin wannan aiki, su ma yanzu federal government mun kawo musu wannan bukata, sun amince wanda kai ma dan jarida da kazo kaje da minister ce mai sori mu rubuto masa yawan adadin yaran da suke bukata irin wannan aikin da za su taimakawa a matsayin federal government, su ma su kara taimako akan wanda jihar Kano ta yi. Yara 146 gwamnati ta taimaka musu, wanda an faro tun lokacin mai girma Dr. Rabi Musa Fanko sai taimaka mutane 73, Abdullahi Umar Gando jama'a daga Hawansa yanzu shi ma ya taimakawa yara 70 da uku suka je screening din da ake ce mishi audiology test domin a gano cewa kuraman na hakika ne ko fa za a iya warkar da su. An zaka mutum 146 sun je, an gano 72 za a iya warkar da su, 24 ma ba kurame bane, kawai za a sa musu abin da wannan na'ura da zai taimaka musu su ringa ji kuma su iya magana cikin kankanin lokaci.
Kuramen dai ya ce wa Dr. Suleiman Abdu da ke kula da larurarsu za su iya samun warkewa, amma aikin zai kusan naira miliyan 6 ga kowane kurma.
Kudin cochlear implant da ya zai kai 6 miliyan yanzu fa. Akwai likitoci da yawa zai samu amfani na training akan wannan. Akwai nurse da yawa zai samu amfani. Akwai kowa zai samu amfani, da parent da komai zai samu amfani. And in ana gan wannan aiki ana yi a Nigeria, ko ina ana yi irin wannan aiki a waje, za su shigo, za su zo su taimaka. An ba mu yi komai ba, ya za mu samu waye zai taimaka?
Ministan Lafiyar dai Professor Adewale ya ba da tabbaci yiwa duk yara rigakafin sankarau da yawanci shike haddasa kurumta. Nasura da Malika Murar, Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu ji cigaban hira Honorable Abdullahi Jigunu game da jin yadda yake ganin cewa
to ta za da san masu lafiyar da kuku masu lafiyar da suke cikin gari har fito wasu takarar siyasa ce zan fito takarar siyasa san kuma a gudun wani wata takarar siyasa.
Wato ina fahimce ka kenan kana nufin hada kun da ayi karatu tare da kowa da kowa zai sa kila su masu nakasa su daina tunanin cewa su a kasa suke wa'ancan sun sami fifiko.
Kwaye da kaske da ribi sarari ai ba ka taba hada ba to ka kai su aka ce an amma shi ya zama doka kenan. Sannan wajen al'ummar karatu, ma'aikata, hotel, kasuwanci, har da masallatu da muke da shi da coci-coci, za ga an yi coci ba a yi ba za ta ɓauka turanci akwai mai na ƙasashe ba, za ga an yi masallatai sai ga an yi step-step kuma an sa
wannan
abin da exercise wanda ke satsewa mutum da ya faɗi. To kaga irin wannan sanarci ga ma'aikata, muhimmin ma'aikata babu yadda da ƙasashe zai yi. Yanzu misali bari baka misali, akwai muhimmi yanzu da majalisar dokoki da ƙasa na gaba ki daya, babu inda da ƙasashe zai bi.
To
kaga babu wajen parking sabbin na ƙasashe, sabon babu wajen state na ƙasashe din zai hau.
Wato an yi mata takala ko iya ko bai iya ba.
Takala to kaga ina daɗin shi, kaga babu ba ɗauke mu ɗan ƙasa ba. To abinda mu muke tsammani gwamnati ke so shine mu fara gabatar da wannan tukuna kafin a ce yau mun kai da ababu namu karshe ɗin wanda za mu ci mu ci gaba da mu.
Wato hukuma kafin hukumar
eh. Misali kaga a Saudiya Arabia da sauran kasashe.
Mu nemi ilimi gwadaban dorewa, mu nemi ilimi alfarin kowa. Ilimi don kowa. Ilimi don kowa. Mu nemi ilimi fitilar haskawa.
Na kasa ba kasawa ba,
wanda bai gani ma na hangowa, hasken da ko ina shi ke kallawa, wanda bai gani ma na hangowa, ko wanda bai gani na fuskantowa. Duhun rashin sani ya zarce faɗowa, a wane duhun dare gunsu.
To amma za ka ga cewa yawanci lokacin an daɗe ana son a yi wannan abu, to sai ya zama na kasassun suna cewa ya kamata kamar yadda ka ce a ba su ma'aikatarsu ta musamman. Kana ganin cewa yin dokar ba tare da ma'aikata ba, to ta ina kenan za a kula da dokar a tunanin ka?
Da zarar an kafa doka ya fara aiki shike da a hankali sai fara ci, bai yiwu a ce gwamnati ta ware kuɗi na musamman. Ma'aikata fa ware kuɗi ake yi na musamman, kamar ma'aikata ga wannan ministry da za a yi, a ce a kawo minista ko a kawo
kawai kwamunan sakafi a kawo accountants a kawai to na farko ki taya za a samu shigo kudin shigo da zai biya wannan ma'aikatar sannan kura jihohi za su iya wannan abubuwan to amma sai aka ce a bari a kafa doka fari doka ce wani duk in za ka gidan sama kuku za ka yi ma'aikata kuku gida na kai kuku sai kai da kasa shi zai hau to kaga an fara bara
shi inda kila dan keken guragu zai iya bi koko abin turawansu ko makamancin haka
yawa hoton da muke da shi a Najeriya an banda da Nikon da Sharp da wai ake samun hanyar za ka ga an shi akwai fatin su da kasa su sai dai mu idan za mu mutum a hotel muka kira muka ce muka zo muka samu hotel ba su gaba shi to za mu mutum sai da an yi temporary da katako na gurgu zai haure su
haka
kaga ba a dama can babu wani tsari da za a ce baka bai kasar shi ko asibiti ka ga da ke oice
a motocin haya
an kawo doka yawa ko ga wani gidan haya motocin gidan haya motocin haya hatta da jan bayi za ga fara barin kasar shi da zai zauna ka ga an samu bambanci kada da muke da shi a kasar shi to sai shi bari a yi doka dokai shine idan za ka gida ko aikata ko hotel ko kasuwa ko asibitoci to dole ne sai kai da kasar shi zai da makarantu mu na gwamnati da ko private makarantu to ka ga samu kudin fara samu da ya gwamnati in ta taimake mu to ka ga an fara yi kuma zama doka ne a sai an samu dole inda gwamnati da kasashe zai fakin sannan kuma a ce doka ne dole ba za a zama na ba'a wurin wari makarantar da kasashe a haɗa mu gaba ki dai to ka zama fara shaba cigaba ka zama fara 'yan uwanmu sun fara an samu yaro karami ya tanta shi ya ga da kasashe to ka za a kusa ya tsakari shi shi kenan misali ko ne gaje mu taɓa zuwa gidan wani aboki da babban garaka ne na je gidan shi ya da suna gidan da sanda suka kama gudu to amma idan akwai tun taso rayuwa yaro ya ga ina makaranta da gurgu da koko da makawa koko da kurma to ya saba sabo da shi kenan har ya girma kuma sai tare
haka to tunda kila da sun saba ganin ka kenan da mahaifin koda da sandaka da kake dogara za su ce ai ba komi abokin baba ne
abokin baba ne kuma kaga ba zai su gani da na shigo gidan sai ga sun gudu suna ta ihu sun ga wani abu kaman da bayan ke kaman wani halitta ne da babba da ba da ba
to malabla tambayar karshe da zan maka ta ina kenan ku kungiyar ku koko ku a matsayin mutun shi kadai ya yake ya kamata ku tattaro wannan magana ta kila a kawo muku doka kila ta shiga kundin tsarin mulkin kasa kafin wancan tunanin da kace na maganar ma'aikata ta ina kake ga ya kamata ku haɗu kuɓullowa da lamarin kila hakan ta yi
mu zabar su mu canza dokoki ne misali ga za ku wasu da suka zo daga Arabia cewa kai to me ne matsalan bil din mu aka kawo kaje ci matsalan bil din mu kawai kuɗi ne babu ko rubuta ka kawo ta kawo kuɗi amma a kawo dokoki wanda a fara tukuna step daya
wanda kowa dole yi
na tsawon na gida na makarantu na kasuwanci na ma'aikatu da to an sa doka ne to ka kowa ne shakan wannan first to daga nan sai a fara yi a hankali kamar nan wani shekara ko goma ko 20 masu zuwa sai a saka doka to an ba mu commission sai mu
haka sannan kowa ya shiga
cikin Allah yau idan Allah ba wani babban shugaba na kasar shi a gidan shi dole ya bada wannan doka
haka
kan kamar shi prime minister din ta aidan da kasa shi ne a gidan shi ya haka da kasa shi sai Allah kora mishi ko san wannan na kasa shi kan ga sai ka doko ki yawa da dama na ingila ce dole sai ai mana kasa shi kaza ai kaza ai kaza hakka shi gun sai ya doka to sai muka wannan ba aka samu aka fi an kasa ba kasa shi sai ka mun shi a gida babban mutum zai ka doka kasa shi kai Allah ya maka ya baka da kasa shi a gida
eh haka kaman bai baka mutum ba kenan
eh mu kai baka mutum ba kuma na garin shugaban liban duniya ba baka ho bane
haka
ya nake sallah a bin arfa kuma yake jagorancin musulmi na duniya a sallah
to mun gode sosai a honorable Abdullahi Jigunu in Allah so duk sanda muke da wani fashin baki zamu lalube ka kafafasa mana
to nagode Allah saka alheri
na kasa ba kasawa ba
a mako mai zuwa har da wayoyi zamu yi akan yadda ma kundin tsarin mulkin Najeriya yake kallon na kasassu a madadin honorable Abdullahi Jigunu da duk waɗanda suka taimaka wajen haduwar wannan shiri. Chibahiro Diodone shine ya hada mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Mu zama lafiya.
To a gaishe ka baban Masud amma kakkai nisa nan an jima kadan zaka sake shigowa da labarai a takeice. Yanzu dai sai muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Ghana na wannan mako ga Baba Yakubu Makeri.
Dan fara shirin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewa wata karamin kotun birnin Accra ta yanke ma wasu 'yan kasar Yemen guda uku hukuncin biyan tara na asiri 4,800 bisa laifin shiga kasar da fasfunan jabu kuma za su yi zaman kaso na watanni uku. Jaridar ta ce masu laifin kuwa sun hada ne da Ismail Yaziya daga Far Isa Yahaya Amer da Walid Ahmed Yahaya kuma dukkaninsu dalibai ne. Jaridar Daily Graphic ta ci gaba da cewa alkalin da yanke musu hukuncin Mr. Abuwaji Tando ya umarci a maida su a kasar idan suka kammala wa'adin zaman kaso nasu. Jaridar ta ce lauyan ɗan Yaman ya roki kotu da a dauke musu hukuncin daurin tunda yake sun bayyana aniyarsu na komawa kasar su. Idan muka leka jaridar Delega zamu ga jaridar ta rawaito hurucin ministan jihar Ashanti Alexander Akon inda yake cewa gwamnati ta himmatu wurin warware matsaloli tsakanin makiyaya da ƴan asalin garin Agogo. Ministan ya ce a kokarin da gwamnati take yi ta kori dabbobi kimanin 1000 bisa ka'ida da kotu ta bayar don magance tarzoma da ke tashi tsakanin Fulani makiyaya da ƴan asalin garin Agogo. Jaridar Delega ta ce a ranar Talata ce matasar yankin Agogo suka yi gagarumar zanga-zanga suna zargin gwamnati da cewa ta mai susaniyar ware ta kyale su Hilani suna ci musu zarafi. Jaridar ta ce matasan sun kuma zargi jami'an tsaro da aka zuba a wurin cewa makiyayan na ci gaba da hallaka musu mutane da yin barna amma babu wanda ake kamawa a wannan ta'asa. A cewar jaridar Delegate ministan jihar Ashanti Mr. Akon ya ce gwamnati dai nanna ci gaba da yin nasara wurin sallaman Hilani makiyaya a wannan yankin. Har yau dai jaridar Delega ta rawaito jawabin shugaban hukumar matafiya aikin haji Alhaji Ibrahim Tanko Abdulra'uf inda yake kira ga musulmin gane cewa duk mai niyyar sauke farali bana a ƙasa mai tsarki to sai ya gaggauta biyan kuɗinsa wurin dalalai da hukumar hajin ta amince da su. Jaridar Delega ta ce a faɗar shugaban hukumar aikin hajin ya ce biyan kuɗin matafiya aikin haji kan lokaci shine ke kawo sauƙin ƙalubaloli da hukumar take huskanta a lokacin haji. Jaridar ta ce Alhaji Tanko ya yi wa'annan jawaban ne a wurin buɗe wani masallaci da wani dalalin tafiya aikin haji Alhaji Garba Ibrahim ya gina a unguwar Akotema a birnin Accra. Jaridar ta ce shugaban shirya aikin hajin Alhaji Tanko Abdulra'uf ya ce ranar 21 ga watan Agusta na wannan shekarar 2016 ne gane za ta yi jigilan farko zuwa ƙasar Saudi Arabia. Sai kuma jaridar Ganeta wacce ita kuma ta rawaito kira da hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi wa 'yan gane cewa duk wanda yake da niyyar ƙalubalantar ingancin takardun rajistar masu kada ƙuri'a a zaɓen bana to su gabatar da ƙararsu a lokacin da hukumar za ta buɗe rubuta sunaye da kuma baje sunayen masu zaɓe na takaitaccen lokaci. Jaridar ta ce a faɗar hukumar zaɓen babu wanda za a ba shi dama ya ƙalubalanci ingancin takardun rajista a rumfar zaɓe a ranar zaɓen. Jaridar Ganeta ta ce muƙaddashiyar shugaban hukumar zaɓe mai kula da da tsarin aiki Georgina Ufuk Amankwa ita ce ta bayyana hakan a wurin wani taron bita da hukumar ta shirya wa 'yan jarida da kafofin yada labarai akan zaɓe a birnin Accra. Baba Yakubu Makili, sashen Hausa na muryar Amerika.
To sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe. Ina so zan tunatar da 'yan Najeriya lokacin da Buhari yake neman yakin neman zaɓensa na farko kayan fa abinci da ya tsada ba. Kamar especially zan ba da example kamar shinkafa 'yar Hausa ana siyan ta naira 300, 'yar gwata ana siyan ta naira 500. Yanzu kai ta kawo komai ya riga ya yi tsada. Ya kamata a ce talakan Najeriya yanda ya zaɓi Buhari ya gani a ƙasa. Amma talaka ga talauci ga tsadar rayuwa ga ƙasa babu kuɗi. Talakawa banda wahala ba abin da suke sha sai mutuwa suke saboda halin da suke ciki. Ga halin da ake ciki na talaucin nan sai kanka Buhari ka san ana talauci a Najeriya. A ce komai ya riga ya tsada yanzu abin da bai yi tsada ba kati na waya ne kaɗai bai yi tsada a Najeriya ba. Daidai da ruwa da mutane talakan Najeriya yake siya a Bairo an ƙara mishi kuɗi. Komai ya riga ya tsada a Najeriya da mai talaka zai ji. Su masu kuɗi sun riga sun tara kuɗi. Masu san wannan halin da ake ciki na talauci ba. Amma talakan Najeriya an ce Buhari yana kishin talakan Najeriya. Talaka so ake sai ya mutu. Da ake a are wannan wallahi tallahi talakawa wani na nan ba shi da abin da zai ci. Wani in ya ci abincin rana ba dubi ba ne ya samu ya ci na dare. Amma a ce gwamnati a ce an tara kuɗi a ƙasa kuma an riga an yi budget. Ya kamata a ce talakan Najeriya ya gani a ƙasa ba sai mun riga mun mutu da yunwa ba.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Misra Abdul Fattah al-Sisi ya fito ya kare rudanin bada wasu tsubirai guda biyu ga Saudiya a jiya Laraba, sannan ya karyata cewa wasu jami'an su ne na asiri suka kashe dalibin nan ɗan ƙasar Italiya. Shugaban ya fito gidan talabijin don tabbatarwa Misrawa cewa bai bada wani bangare na ƙasar su ba ga wata ƙasa. Ya ƙara jaddada cewa bari ma ku ji in karkare wannan magana, ƴan majalisar ku da suka zaba su ne za su amince ko kuma su ce a'a akan wannan lamari. A jiya Laraba, Amurka ta kalubalanci kasashen duniya masu mulkin karfa-karfa don gallazawa mutanen da ke yin barazana ga mulkinsu.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Usman Kabara da ya taya na gabatar da shirin sai kuma Malam Sidi da ya harhaɗa shiri da Bada Umarni da injiniyan mu da ke bisa inji Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.